أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونقول مع الله تبارك وتعالى وان دي ساكي داو وادمو اوانا شكرا دو منشي قبل تفسير القرآن ميقل ما كميد اكسابا قباتر اوانا زاوية وانا مسلا تينا ساميا ميكاجي وان دا عبالا منقوانا كمغاشي a yanzu Allah madaukakin sarki ya saki yayi muna arzikin saki dawowa a wannan shekara domin ci gaba da wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai girma, wanda alhamdulillah muna gode ma Allah bisa ga wannan ni'ima da yayi muna domin kawo mu wannan lokaci din. Ni'ima ce daga wajen Allah madaukakin sarki, ba don mun yi ma Allah wani abu ne na kyautatawa ba, ko kuma don wata hikima ta mu ko wani wayo ba. Allah madaukakin sarki ya kawo mu ne a cikin fadalar shi, saboda haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki. Wanda a bara in ba za a manta ba mun yi tafsirin da wasu, kuma bana Allah bai kaddara za mu yi tare da su ba, saboda yanayi na Ubangiji madaukakin sarki ya riga ya iba ma kowace rayuwa adadin kwanukan da za ta yi. Haka waɗanda suka tafi din nan ba ainihin wato sun yi ma Allah wani laifi ba ne a lokacin da ya yi. Muna fatan kuma idan namu ya yi mu ma Allah ya sa mu cika da imani. Don haka alhamdulillah, kamar yadda aka sani dai, muna fuskantar wannan wata na Ramadana, wannan wata mai daraja mai albarka, wanda kamin da ma mu shiga cikin tafsiri ana dan ƙara tunatarwa ga irin abubuwan da ya kamata a maida hankali, saboda lokaci ne mai tsadar gaske wanda bai kamata mutum ya bar shi ya tafi haka nan ba tare da ya amfana da shi ba. Wanda kamar yadda muka dan saba gabatar da nasihohi da kuma tunatarwa a ciki, wato shine saboda wata ne na fadala na daraja wanda Allah madaukakin sarki ya albarkace mu a wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ba mu ni'imomi da daman gaske, wanda a ciki daga cikin irin abubuwan da Allah yake tunatar da mu wanda ya fusa muka samu a cikin wannan wata na Ramadana shine sabkar da shi Al-Qur'anin mai girma da kanshi, wanda Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa wato shi Al-Qur'anin nan ya sabkar da shi ne a cikin daren watan shi wannan wata din. Allah yake cewa shahru ramadana allazi unzila fihi alquranu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan, wanda Allah madaukakin sarki yake bayanin cewa wato wannan dare din, wannan wata na ramadana, a cikin shi ne Allah madaukakin sarki ya saukar da alqurani daga can baitul izza zuwa sama'ud dunya. To da haka shine sai aka saukar da shi jumla daya, sannan daga baya aka ci gaba da saukar da manzo Allah shi sallallahu alaihi wasallama a hankali a hankali. Saboda haka shi yasa wata ayar Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, mun saukar da shi ne a cikin wani dare mai albarka, shine daren lailatul qadri. Wani wurin kuma inna anzalnahu fi lailatul qadri, sai Allah ya fassara abin da kanshi. To don haka wannan wata ne wanda yake ya kamata a maida hankali kwarai da gaske, a san wata ne mai fifiko da daraja. Wannan a cikin wannan wata ne ake samu wannan dare na lailatul qadri, wanda wannan dare na lailatul qadri kamar yadda Allah ya gaya mana cewa yafi wata dubu, ana cewa kamar shekara 80 kenan. Idan kai ibada ta shekara daya a cikin shi, in kai ibada a cikin wannan daren na lailatul qadri, to za a baka lada kaman kai shekara 80 kana ibada ne. Saboda haka shi yasa Allah yake cewa lailatul qadri khairun min alf shahri, daren lailatul qadri yafi wata dubu daraja. Sannan wannan azumi na ramadana, idan mutum na yin shi yana zama sanadiyar mutum ya samu takawa, ya samu tsoron Allah. Idan mutum na azumin Ramadana din, shine zaka ji Allah madauki sarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna, ya kuma su imani an wajabta muku yin azumi kamar yanda anka wajabta ga waɗanda a gabanin ku, ma'ana shine sauran al'ummomin da anka yi da su a gabata su ma an wajabta musu yin azumi. To don kada mutane mu mu dauka kamar gare mu aka fara, sai Allah ya ce kama kutiba alal ladzina min qablikum, sai kuma Allah ya ce abin da yasa ya wannan la'allakum tattaquna, domin mu samu takawa. In ana yin azumi za a samu tsoron Allah a cikin shi. Shi yasa lokacin azumi za ka ga ko irin wanda aiki na Allah bai shafe kai kwarai ba, sai ka ga irin Ramadana ya kama, duk sai ka ga an samu canji. Sai ka ga wanda ba ka gani wurin gaba-gaba wurin jami'in sallah, sai ka ga irin Ramadana ya kama, ka ga su an gaba.
wanda ba ruwan shi da tsaya karatu alqur'ani idan lokaci ya nara bazan sai ga kuma su ne a suna kokari ana dan kwatantawa din to shine saboda la'allakum tattaquna sannan wannan azumi na ramadana Allah madauke sarki duk cikin ibadu gaba daya to Allah yana fadin ga irin abin da zai ba wanda ya yi su amma banda azumi shi kam sai Allah ya bashi darajar da ba a san ko lada nawa za a baka ba in kai azumi ba shi Allah shi kadai san abin da za a yi ma mutum idan ya yi din shine zaka ji kamar yanda aka ruwaita daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madauke sarki ya fada a cikin hadisul qudsi yake cewa kullu amalin da adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi yace kowane irin aiki wanda dan adam yake aikatawa shi adda abun shi ma'ana ya san adadin ladan da za a bashi ana fada mashi in kai kaza za a baka lada kaza in kai kaza lada kaza sai ce amma illa siyama banda azumi shi kam sai Allah ya ce shi kam azumi din nan wasiyamu li shi kam azumi din nan nawa ne shi kam wa ana ajzi bihi kuma ni ka sakawa da shi ma'ana shi Allah shi kadai ya sa abin da zai ba mai azumi ba fadila da ba saboda yawan darajar tashi din har zuwa da inda Allah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi lahu lufu fami sa'imi atayyibu inda Allah yawmal qiyamati min rihil miski sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantsewa da wanda ran annabi muhammad yake gare shi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi dan wari-warin nan na bakin mai azumi da yake yi yace to yafi dadi yafi tsarki a wajen Allah ran tashi alkiyama fiye da turaren watan kamshin turaren almiski ka sai mutum yana azumi in rana ta zai ji bakin shi kamar ya dan canza din nan to wannan dan wari-warin da yake jin kamar yana yi shi a wajen Allah yafi almiski saboda darajar shi azumi din sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa don haka a wannan hadisi kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaice shi a wata ruwaya kuma yake cewa ya turku da'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli yace mutum yana barin abincin shi da abin shan shi da sha'awar shi saboda niyya inji Allah madaukakin sarki sai yace saboda haka asiyamu li wa ana ajzi bihi azumi ni adda shi ya kuma ni nake sakawa ni dai ne san abin da zan ba wanda yake aikata shi din wal hasanatu bi ashri amsalha goma an sani tana da misali dai kyakkyawa tana da goma misali ta mana in ka aiki daya na aiki na kirki na kware to Allah zai lunka maka goma ne to sai wata ruwaya kuma ce ila sam'i bi at-ta'if tun daga nan har zuwa lunki 700 saboda haka idan mutum ya aikata aiki guda za a lunka mashi goma idan yayi ƙara yi ya zama ikhlasin shi ne don Allah ya karfi sai a lunka shi so 700 to daga nan dai ma sai a lunka adari ba yawa kamar yadda Allah yake cewa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim daga Allah yana lullunkawa ga wanda ya so Allah kuma mai yalwat watan baiwa ne to shi yasa sai ya ce don haka tun daga nan ya ce amma da duk da haka nan banda azumi shi kam nawa ne don haka azumi ba wanda ya san adadin abinda Allah zai ba mai azumi sai Allah shi kadai ya san menene sannan watan ramadana duk wanda ya azumi watan ramadana dukkan zunubin da ya aikata gaba daya duka Allah ya gafarta mishi suwa an ruwaita har yanzu daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya azumi watan ramadana yana mai imani kuma yana mai neman lada ga Allah to an gafarta mishi duk zunuban da ya gabata baki daya wanda haka Imam al-Bukhari ya ruwaita da Imam Muslim a cikin sahihin su sannan har yanzu yana daga cikin watan daraja ta azumi a cikin watan ramadana wato kofofin aljanna gaba daya bude su ake yi sannan kuma za a kukkunne kofofin wuta baki daya amma da ramadana ya wuce kuma shikenan sai a mai da su yadda suke amma idan ramadana ya zo kofofin wuta suna kulle ne aljanna ita ce bude an ruwaita har yanzu daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza jaa ramadanu futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nar wa sufidat ash-shayatin yace idan watan ramadana ya zo ana bude kofofin aljanna ne sannan a kukkulle kofofin wuta sannan shedanu kuma ana daddaure su malamai suna cewa shi yasa zaka ga ana samun sauki ga wasu abubuwa waɗanda zaka isko suna faruwa masu muni waɗanda suke marasa kyau wanda shi da yake tura mutane suna aikatawa marasa kyau sai kaga idan ramadana ya kama sai kaga kowa ya kama kanshi sai kaga duk an zama mutanen kirki eh zaka ga ina abinda mutum ba ruwan shi da shi yana ibada sai kaga yanzu ya damu da shi ya zaka ga in mutum mai yawan zage-zage ne mai menene sai ka isko duk mutum ya dan yi laushi to watan ramadana kenan saboda shedanu daga sa ai abin da an daddaure su a lokacin haka Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwata da Imam Malik a cikin muwatta shi sannan har yanzu a cikin watan ramadana ne wato saboda daraja na azumi sai Allah madaukakin sarki ya ware wata kofa a cikin kofofin da aka bi a shiga aljanna ina jin ko ga masallaci ne aka ware wata kofa aka ce wannan kai kadai ka shiga ta an girmama ka kwarai da gaske to balle a cikin aljanna to aljannan ma haka Allah ya ware aka ware wata kofa cikin aljanna ba wadanda za su bi da sai masu azumi su kai za su bi ta wannan kofa shiga da sun bi sun kauce kuma sai a kulle kuma shikenan an gama shigarta har yanzu abu ya ta daga Sahal bin Sa'ad yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imuna don haka yace watan a cikin aljanna akwai wata kofa ana ce mata kofa ar-rayyan a sunanta wannan kofa watan masu azumi su kadai ne za su shiga ta ba mai shiga ta wanda ba mai sai wanda yake mai azumi za a kira su a ce su zo su shiga sannan la ya da hulmin hawo da ruhun ba mai shiga in ba su din ba fa iza dakhalu idan sun ka shiga ciki to ogulika daga nan kuma da sun shiga sai a kulle kofa ba mai karabi kuma shikenan fa lai mai da hulmin hawo ba wanda dai wanda zai karabi cikin ta shikenan an gaba da mata su ce kai ta musamman ce wanda aka imamu Bukhari da Muslim suka ruwaita har yanzu kuma abuwata daga Salman al-Farisi radiyallahu anhu yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi muna huduba a ƙarshen watan Sha'ban kamar wannan wata da muke na Sha'ban kenan ƙarshen shi yace to a cikin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana muna huduba yana cewa ya ayyuha yana cewa ayyuhan nasu innahu qad azallakum shahrun azimun mubarakun shahrun fihi laylatul qadri wa hiya khairun min alf shahrin shahrun faradallahu siyamahu waja'ala qiyama laylihi tadawwa'an faman tadawwa'a fi bi khaslatin min alkhairi kana kaman adda faridatan fi masiwahu waman adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi masiwahu wa huwa shahru sabr wa sabru sawabuhu aljannatu aljanna wa huwa shahru almuwasati wa shahrun yuzadu fihi rizqul mu'mini man faddala fihi sa'iman kana lahu itqur raqabatin wa maghfiratun lizunubihi qulna ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa kulluna yajid ma yufaddaru bihi sa'ima qala yudillahu hadha as-sawab liman yufaddara sa'iman ala mazaqati labanin aw tamratin aw shurbati ma'in wa man ashba sa'iman kana lahu maghfiratun lizunubihi wa saqahu rabbuhu min hawdi shurbatan la yazma'u ba'daha hatta yadkhulul jannata wa kana lahu mithla ajrihi min ghayri an yanqusa min ajrihi shay'un wa huwa shahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa ahiruhu itqu minan nari to shine Salman al-Farisi radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama ya masa wannan huduba yake cewa ya ku mutane haqiqa wani wata mai girma ya maku innuwa ma'ana ya fita wata ne wanda yake mai albarka wata ne wanda yake a cikin shi akwai dalil lailatul qadr wanda yafi dare 1000 cikin shi sannan wata ne wanda yake Allah ya farlanta azumin shi a ciki sannan kuma Allah ya sanya a tashi ayi salloli na nafiloli a cikin shi matsayin ya sanya su matsayin nafila duk wanda ya tashi yayi wata dabi'a ta kwarai ta alkhairi a cikin watan Ramadana to za a bashi lada kamar ya aikata aiki na farilla in kai nafila ciki kamar kai farilla za a baka lada sannan a cikin wani azumi wani wata wanda ba shi din ba sannan wanda yayi azumin shi kuma wato wanda yayi aiki na farilla a cikin shi to za a bashi lada kamar yayi farilla 70 in kai sallat az-zuhr az-zuhr misali ladar da za a baka to in Ramadana ya zo to lunkawa za a yi su 70 to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yi haka sannan kuma yace wata ne wanda yake na hakuri shi ko hakuri wato abinda as sakamakon shi shine aljanna saboda kaga in ba hakuri ba ayi azumi ko dole sai ayi hakuri da yinwa da kisa da sauran dai abubuwa na wahalu haka to shi din ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata ne wanda yake wato ana hakuri ciki kuma wata ne wanda yake na taimako a cikin sa ana so wanda suke da dama su rika taimakawa ga wadanda suka fi karfi sannan wata ne wanda yake a cikin shi ana ƙara wa mutane arzikin su mumini ana ƙara masa arziki a cikin wannan watan Ramadan za ka ga da watan Ramadan yanzu abubuwa suna gudu kware da gaske ana samun canji duk irin yanayin da ake ciki sannan sai manzo Allah ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi to za a bashi watan kamar wanda ya yauta ku yan gane kamar ka sai bawa ne ka yauta shi saboda Allah za a baka lada adadin haka nan sannan zai zama gafara kuma ga zunuban dukkan da mutum ya aikata sai sahabbai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda ka ce watan in mutum ya ciyar da abinci ga abinda za a bashi amma sai dai ba hukuma da abinda zai ciyar da wani manzo Allah to shine sai manzo Allah ya ce ai shi Allah madauki sarki wagala da yana bada ita koda nono ne tsalan nono wangaran da ka yabo shi wakin gurgurdo ne sai ka ba mai azumi ya sha za a baka wannan Allah da yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce kai ba ma wannan ba koda da biro ne ka ba mutum ko kwara ɗaya ne ka ba wani shi ya yi gudun baki da shi ko kuma ya ci to za a baka wannan Allah da kai in ma ba haka nan bane sai ka saba wani fiya wata ka bashi dan yaje ya gudu baki da shi ma dai manzo Allah ya ce koda ruwa ne kan bayar za a baka ladan yace to duk wanda ya ba mai azumi abincin da ya ce ya koshi kuma to ya kasance duk zunubin shi gaba da an yafe mashi sannan ran tashi alkiyama Allah zai shahid da shi tabkin nan da wani alkausar Allah sha da mu to saboda haka sai manzo Allah ce duk wanda ya shahid da mai azumi haye koshi ya ce da shi koshi to zai sha tabkin nan alkausar kuma idan duk wanda ya shashi har abada ba zai kare kijin kishirwa ba sannan kuma bayan wannan yace kuma za a bashi lada shi mai azumin adadin yawan ladan da aka bashi kai da ka bashi abincin da ya ci da sai an baka lada adadin yawan haka nan kuma ba tashi ce za a ebuwa a baka ba a'a taka daban tashin daban a cikin fadalaci da Allah sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi wannan wata ne wanda yake farkon shi rahama a cikin shi tsakiya ce gafara a ciki karshe ne kuma yautawa a cikin shi daga ban shiga wuta wannan Ibn Khuzaimah ya ruwaita a cikin sai hudin sa da Imam al-Baihaqi a cikin Shu'abul Imani da Imam al-Munziri a cikin At-Targhib wa At-Tarhib da Imam al-Asbahani shi ma a cikin At-Targhib wa At-Tarhib din sannan haka da Ibn Adin a cikin Al-Kamil da Ibn Abi Dunya da Abu Shafi da Imam Suyuti a cikin Abdul Mansur da sun kawo wannan hadisi din sannan har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisin da Imam Hasan al-Basri ya ruwaita shi a matsayin mursali cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi azza wa jalla fi kulli latin min ramadan 600,000 atiqin a duk dare a cikin watan ramadana Allah madaukin sarki yana dauke mutum 600,000 daga barin shiga wata sun yi ma Allah laifi za a sasu wuta amma sanadiyar albarka watan ramadana in ita duk dare daya mutum 600,000 ake sai Allah ce to shikenan yanzu an fasa sasu wutan an bayar su aljanna 600,000 kuma kullun har azumin ya kare kuma don haka fa idza kana akhirul latin in kuma an ka kai can karshe dare na kashi wanda daga gareshi sai kare azumi din to sai ya ce ataqallahu bi adadi man mamaza sai a lissafa nan da 600 so adadin yawan abin da anka wannan baya in yayi kwana 30 watan to ranar 29 ranar zai kare kenan dare kashi kenan to sai a lissafo cikin wadannan 28 din da anka yi 600 so 28 din adadin yawan haka nan wannan daren guda Allah zai yauta su kuma cikin fadlata Allah subhanahu wa ta'ala Allah samu daga cikin da yake wata din wanda haka Imam al-Baihaqi ya ruwaita sannan bayan haka shi yasa sayyidina Ali radiyallahu anhu da ya kalli irin fadlar da Allah ya aje mana a cikin watan Ramadana sai ya ce ai law aradallahu an yu'azzibu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ma a'adahu Ramadan yace ai inda Allah ya ne azabtar da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da bai ba su watan Ramadana ba amma da yake Allah mai so ya azabtar da mu shi yasa ban watan Ramadana Imam sayyidina Ali yake faɗa wannan magana din sannan don haka wata ne wanda yake a cikin shi ana sun yawaita kyauta da sarƙoƙi daban-daban kamar yadda aka faɗa can baya ana lullukawa ne in ana baka lada 10 ga naira daya to in Ramadan ya zo za a lunka maka ne so 70 kaga in ana baka lada 10 kaga 10 so 70 duk naira daya in ka bada naira 10 kaga kana da adadin haka nan adadin yawan abin da kai sannan haka ana son aikata ayi kokarin aikata aiki alkhairi yawan nafiloli haka ga karatu alqur'ani da sauran abubuwa da tasbihi da sauran abubuwa da yana alkhairi haka sannan ana son yawan karatu alqur'ani da kuma halarta inda ake yin karatu alqur'ani musamman wuraren tafsiri da sauran su shi ma ana son cikin watan ramadana ya zama ana kokarin halarta da saboda lokacin takaitacce wanda da ya wuce kuma sai badin Allah ya kai mana rayuwa sannan ana son yawan yin addu'o'i daban-daban akan bukatun mu watan na yau da kullun da kuma bukatu na sauran al'ummar musulmi duniya baki daya duk alƙairin roƙon Allah gare su sannan ana son ciyarwa ga talakawa wanda ka san kafi ka taimaka mashi in tiya guda ce zaki kai fi karfi ta shinkafa ce ko ta gero ne ko dawa ne ko masara ne ko dai menene dai wanda ya sabaka ne to ka taimaka mashi da shi ana bukata kware da gaske a cikin wannan wata na Ramadana din da sauran masu rauni don haka in hukuma ce su da ta dama ne ciyarwa da yawa sai su yi in kuma mawadata ne masu kuɗi su ma sai su yi kuri su yi da fadin gaske in ma talakaje ne can dai mun riga mun jiya ko da dabino ne ka bayar dai Allah zai baka din don haka duk abin da dai kake dai za ka iya samu kai ko da kame bakin ka ne kai daga barin aikata aiki na alfasha daga kuma abuwa marasa kyau shi ma duk zaka samu lada ciki don haka ga ciyarwa din nan gurgurdan kowa da yake iyawa kai kuma inda Allah ya faɗa adal musi ya qadaruhu wa adal muqtadi qadaruhu shi ma bakin gurgurdan kowa inda zai iya din sannan saboda haka ana son kuma rangwame da tausayawa ga yan kasuwa su ma ya zama lokaci in yayi ana tausaya in ana sai da abu naira 100 misali ya zama a ce ana iya samun sauki kila ya dawo 90 ko kuma 80 wannan ana so haka nan an taimaka kwarai da gaske a lokacin Ramadana sannan kuma ana so kuma har yanzu wadanda suke masu tsanani a cikin ma'ana wadanda suke mawarata sun haka lega wanda yake na cikin tsanani to ya zama za su bi hanyoyin da za su taimaka mashi domin ya samu sauki ga halin da yake ciki din domin ya samu dama shi ma da zai sauke wannan farilla ta azumi nashi din sannan an ruwaita daga sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace manzo Allah sallama ya kasance yana da yawan kyauta amma idan watan Ramadan da yazo ya hayawan kyauta din don haka ajwadu bil khair min ar-rihil mursala idan Ramadan ya yace manzo Allah sallama har ya hayi iska ba da kyauta kasan iska saboda kyauta din sai ya dauko na wani ya ka baka cinta ko to don haka ga shi manzo Allah ya yi iska baya da kyauta idan wata Ramadan ne wannan ake Imam Bukhari da Muslim ya karbe ta sannan haka sai da Aisha radhiyallahu anha tace manzo Allah sallama ya kasance idza dakhal al-ashr ahyal layla wa ayqaza ahlihi wa jadda wa shaddal bi'zara tace manzo Allah sallama idan wata Ramadan ya yi goma na karshe shi musamman goma na karshe ne in sun kazo to yana raya dare shi da ibada sannan yana farkar da iyalan shi su ma su tashi rike kokari suna ibada din sannan yana zaki damtsi sannan kuma manzo Allah yana watan kamar misali mutum zai wani aiki zaka sai ya tafi kai kahowar do misali to shine wa shaddal bi'zar manzo Allah zai daure mai yafin shi ya tsaya zaki damtsi wajen kokari da ayyukan alkhairi daban-daban dan goma na kashi yayin sallallahu alaihi wasallam man buhar da musulun suka ruwaita sannan bayan wannan ya zama wajibi ga mai azumi idan yana azumi ya kame harshe ne daga ban shi daga aikata aiki na alfasha da duk wani aiki da sako idan mutum yana aikata wasu ayyuka marasa kyau irin wannan kashi zai zama azumi dai bai dalala Allah ya kiyaye mu an ruwaita daga Abu Hurairah radhiyallahu anhu yace manzo Allah sallama yace shi azumi din nan yace to a shi azumi garkuwa ne asiyamu jumnatu garkuwa ne daga barin shiga wuta fa idza kana ahadukum sa'iman idan ɗayan ku ya kasance yana mai azumi fala ya rufus wala ya sab don haka kada ya sazo da iyalin shi da rana sannan kuma kada ya zo ya rika yin kururuwa da kuwace-kuwace a cikin kasuwa ko wasu wurare daban-daban abubuwan da basu dace ba yana azumi kuma sannan ga mutum ya aikata ayyuka na wauta na jahilci wanda basu dace ba yace kai fa in sabahu ahadun idan wani ya zage shi au qatalahu ko ma ya yake shi fal yaqul inni mu'min sa'im yace mai ni azumi daga kai Allah shikenan eh koda wani ya zage ka kai kace mai kai azumi kai Allah shikenan haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam malam Bukhari da Muslim sun ruwaita da cikin wadda Imam Malik cikin wadda shi ma saboda haka shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mallame da qaulan zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajjatun fi an yara da'amahu wa sharabahu in dai mutum baya barin ƙarya sannan kuma bai barin aiki da isa ƙaryar din to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah bai da buƙatar maka bar abincin ka da yabin shanka kai azumi wai kamar aji gaba ɗaya ma kan ma kai don ko kayan baka da lada to kaga kuma kaga in baka yi baka ga ailahi ne babban girma ko sai Allah ya ce bai ma da buƙatar ka bace abincin ka in dai baka iya barin ƙarya da kaga in kana azumi dole sai ka kawo bakin ka ƙarya da cin namun mutane da giba da sauran abubuwa dai kala-kala daban-daban duk sai mutum ya tabbatar da ya kame halishin shi Allah ya ba mu iko wannan Imam al-Bukhari haka ruwaya shi da Abu Dawud sannan wani hadisin daga Abu Hurairah shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sihr yace da yawa zaka samu wanda yake mai azumi amma bai da komi sai yin wadace shi saboda me saboda bai kiyaye halishin shi ba yana aikata abubuwan wanda basu dace ba lokacin yace da yawa zaka samu wani ya tashi yana qiyamul layli bai da ladar komi sai har kai ne bacci in ya zama bai don Allah ba wannan Imam Ibn Majah da Imam Ahmad da Imam Al-Hakim suka roce shi saboda haka sai ya zama da shi watan Ramadan din da ya wata ne wanda yake mai daraja kware da gaske wanda ana son kokari a aikata ayyuka daban-daban wanda malamai suna cewa hikimar ta sanya yake shi azumi din wato saboda Allah madaukakin sarki ne ya kawo wannan din waye don saboda shi ka san wanda an mai kudi mawadaci bai sa abin da kace mai yawa bai san wahalarta ba tunda ya yi karfin abinci shi abincin da za a ci da shi da shi gaba da shi ya yi karfin wannan ba shi yake magana ba kwata-kwata ba to saboda haka shi bai san abin da kace bai san irin wahalar talaka suka ji ga yawa ba to sai Allah ya ci azumin dole kuma sai kowa yayi komai kudinka ba a yadda ka biya baka cewa ne to Allah bai jinga ka ma azumi ba Allah bai yadda ba kai aka so sai ka yi wai kai ma ka ji abin da talakawa suka ji su kullu suka ji ko to saboda kai kuma kudi ne kai baka san wannan ba kai kullun cikin jin dadi kake to sai Allah ya wajabta yin azumin da talakawan da masu kudin don ɗaya ko su masu kudin su ci irin abin da talaka kake ko shi kaga sai su gano a shekai talaka yana jan wahala kwarai da gaske kaga sai ya sa sai su tausaya masa idan su rika taimaka mashi to saboda haka dai wato waɗannan ne dai abubuwa ne wanda yake masu fadi wanda wake wata dai ne mai daraja ba za mu wajen numfashi wajen bayanin abubuwa irin wannan ba sai abu na ƙarshe wanda zan kulle da shi shine kamar ga sauran malamai dai masu yin tafsiri da kuma ɗan ƙananan almajirai irin buruka dai wato nasiha shine kasancewar duk abin da mutum zai karanta wato da shi alqur'ani ne wanda Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kuma duk wani abu wanda zaka nema to yana nan an riga an gama bayani ne gaba ɗaya an ƙare don haka ga idan mutum har sai ya tafsiri alqur'ani mai girma to abin da wajibi gare shi yayi kokari na farko dai yayi don Allah da shi da masu sauraron dukkan kowa ya zama don Allah ne yake yi saboda duk wani aiki wanda za a yi ba don Allah ba to Allah ba zai karbe shi ba amma in kai ikhlasi don Allah zaka ga lamarin Allah madaukakin sarki zai dafa kuma zai ci gaba duk aiki na Allah in dai an yi niyya kyakkyawa cikin shi to Allah zai dorar da shi kuma zai samu ci gaba gare shi kwarai da gaske sannan bayan haka su masu yin tafsirin kuma ya zama a yi kokari har yanzu in mutum har zai fassarawa ya zama ya fassara Qur'anin da Qur'ani in zai iya din tunda akwai ayoyi da suke fassara junan su to sai ya zama to zai fassara Qur'anin da Qur'ani ne in ko mutum bai kai ba wannan din kuma yayi kokari ya zama zai fassarawa amma da irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ya zama kenan fassara al-Qur'ani da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutum ya fassara al-Qur'ani din da maganganu na fassarar sahabbai wanda sun kai ko kuma mutum ya fassara al-Qur'ani din da maganganu wato fassarar tabi'ai ko kuma tabi'u tabi'ina ko kuma ya fassara da maganganu na malaman tafsiri da sun kai suna nan birjil da tafan da tafsiri inda yawa to dukkan sunan amma dai kan mutum ya zama zai fassarawa wato a bisa ga abin da yake da sun zuciya shi ba bisa ga daidai ba sannan mutum ya zama wanda zai tafsiri ne zama yana faɗin gaskiya tsakani ne da Allah da abin da zai faɗi ne kai zama yana faɗi ne domin da wata manufa daban ya zama bisa ga gaskiya ne kuma duk abin da zai faɗi bisa gaskiya ne zai faɗe shi watan ba ƙarya ciki sannan ya zama duk abin da zai fassarawa kai ya fassara da sun zuciya kai ya fassara da jahilci sannan kai ya ko kuma kai ya canza ma'anar abun ga abin da shi alqur'ani ma'anar shi take amma shi sai mutum ya fassara ya juya ya canza shi irin yadda yahudawa suke kan mutum yayin wannan sannan kuma a bayan haka shi yasa wata magana mai ban tsoro wanda sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wato lokacin an zo ne wajen shi wanda yake tambaye shi cewa muna tambaya dai game da ayan nan da Allah yake cewa wafakihatan wa abba wafakihatan wa sayyidina Abubakar Siddiq wa an san sahabbai manzo Allah ne sallama kuma shine khalifa na manzo Allah sallama da farko bayan wafati to amma shine wani yazo yana tambaya wai menene wafakihatan wa abba din wani yake rufi da shi sai suka ce mashi mun san ma'anar fakihatan amma wannan abba din shi muke tambaya menene abba din nan sai da Abubakar Siddiq abinda ya bude baki sai ya ce masa ayyu sama'in tuzilluni wa ayyu ardin tuqilluni in qultu fi kitabillahi ma la a'lam sai ce to ai shi ma bai san ma'anar abba din nan ba sun ka ce a matsayinka gashi kuma kai ne halifa manzo Allah ga kuma matsayinka tare da manzo Allah kuma ka ce baka san fassara abba ba yace to ku yanzu wace sama ce za ta iya yi mana innuwa kuma wace kasa ce za ta iya dauka ta in ni fada ma Allah ƙarya da fada abinda ba shi Allah yake rufi din ba kaga magana ce mai hadarin gaske kwaye da gaske wanda amma gashi yanzu an ce wata kaddara wata wani lokaci da Allah ya kawo wanda tafsirin gashi ya zama da kafin nan muna tattauna ga za sai dai mu tare ko Allah ya yafe muna kurakuran da muke yi ciki wannan magana Imam Abdul Humaydin ya fitar da Isa da Ibn Abi Shayba a cikin Al Musannaf da Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirin shi da Imam Suyuti a cikin Abdul Mansur fi tafsir Ibn Ma'sur shi ma da kuma Shawkani shi ma a cikin Fathul Qadiri da Imam Al-Baghawi shi ma a cikin Sharh Sunna da kuma Zahabi a cikin Tazkiratul Hufaz shi ma da sun kawo wannan magana sai da Abubakar Siddiq din radiyallahu anhu saboda haka dai abuwa dai masu fadi ne kware da gaske don haka a ainihi wata Ramadan dai an da riga an ji sai ai kokari a mai da hankali kware da gaske domin da karo da abin da yake ake samu a cikin sa muna fata Allah ya kara mana himma ya kara mana kokari kuma Allah ya karba mana dukkan ibadun da zamu gabatar a cikin wannan wata din alfarwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kamar yadda aka saba dai a ko shekara muna karantar da Allah rahama mallan tukura Abubakar to gashi bana Allah ya kaddara ba yana yayi tafiya don haka man Nasiru shine zai rika zai ci gaba kafin Allah ya mashi dawowa in Allah sa tafiya ba mai tsauci ba ai don haka insha Allah kuma kamar yadda aka sani dai mun kwana ne a cikin wannan sura ta suratul qasas don haka sai na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية وضرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله من كواني تكون من سورة سورة القصص wanda mun kwana aya ta 58 ko aya ta 57 ne muka kwana ko 57 muka kwana wanda zamu tashi aya ta 58 kenan a cikin wannan sura ta suratul qasas wanda Allah madaukakin sarki yake gama da cewa kam ahlakana min qaryatin wanda mun karanta ayoyin bare da suka gabata game da Allah madaukakin sarki yana magana ga mutanen makka irin abun da ya musu na ni'ima wanda ya basu wato na cewa ga su garin su na Makka basu noma amma duk wani abu na arziki kuma duk Allah ya kawo shi ana kawo shi cikin garin nasu ne to shine sai Allah madaukin sarki yake ga masu wato duk waɗannan abubuwan da yayi masu su ne ba dan wai watan tsoron su ne ba ko kuma don a'a wannan ni'ima ce daga wajen Allah madaukin sarki sai Allah madaukin sarki yake so ya ba su misali su san cewa wato yanda abun ya faru shine a Allah madaukin sarki ya halakar da waɗansu al'ummomin da suka gabata fa sanadiyar sun aikata ayyuka waɗanda ba daidai ba to shine sai Allah madaukin sarki yake cewa kam ahlakana min qaryatin da yawa fa mun halakar da waɗansu garuruwa mun halakar da alƙaryu da yawa shine wa kam da yawa ahlakana min qaryatin mun halakar da watan garuruwa wanda suke badiran ba'ishata wanda yake watan sun yi takama da jin kai da girman kai a cikin rayuwarsu wato shine sai ya zama sun dauki kansu watan sun fi kowa da sun ka wulakanta jama'a sun ka kin imani da Allah shine badiran ba'ishata wanda yake sun yi girman kai sun yi dagawa a cikin rayuwar tasu din to sai Allah ya ba su misali yace kuma ku diba ku gani fatilka masakinuhum waccan wadancan wasu ne wato wuraren zaman su ne ga su can kuna gani wato sun da su mutanen Makka sun sani akwai wuraren da suke bi suna wucewa ana gaya musu cewa kuma waɗannan wuraren sune waɗanda aka yi al'umma annabi wani Allah ya halakar da su sune aka yi al'umma wani Allah ya halakar da su ba to shine sai Allah ya ce waɗancan garuruwan ne nasu ga su nan saboda sun san akwai su din lam tuskan ga su nan su waɗannan garuruwan ba a zauna su ba min ba'dihim bayan wucewa su waɗannan kafiran da aka halakar din illa qalilan ba a zauna su ba sai zama dan kadan shine malamai suka ce zaunawar masu kamar irin matafayan sun zo su wucewa a dan tsaya wurin a dan zan gode a huta kai a wuce amma dai magana a ce an zo an zauna ayi shikarurin babu to shine sai Allah ya kawo mutanen Makka wannan misali din cewa ya kamata su diba su gani fa wato wannan lokaci ne wato mutane na Makka waɗanda suke wa waɗansu al'ummomi an yi su can baya kuma sun ka kafe ce ma Allah Allah ya halakar da su din don haka su ma mutanen Makka to su kiyaye to shine sai Allah madaukin sarki cewa kunna nahnul warithina mun kasance mu ne masu gadi ƙasa duniya baki daya don haka duk komai da komai duniya gaba ɗaya zai kare idan tun ana mutuwa wasu suna gadin wani kamar yanzu misali mutum ya mai gida ya rasu zaka ga ƴaƴan shi za su gaji duk abin da zai bari gidan shi da duk dukiyar da ya bari su ma haka nan za a waye gari wata rana waɗanda suna gadi shi su ma wata rana su ma sai su kai su ma su mutu su ma su ban ma wasu gadin haka za a ce tun ana haka nan za a kaji duniya ma ta kare gaba ɗaya sai ya zama Allah shi kadai ne zai gada komai da komai don haka Allah madaukin sarki shine wanda yake zai gada duk duniyar da duk abin da cikin ta baki shi yasa Allah ya ce wa kunna nahnul warithina mun kasance mu ne masu gade dukkanin abin da suke a cikin wannan duniya don haka waccan da aka ce badirin ma'ishata hadin nan wanda akwai Imam al-Qurtubi yake cewa ma'ana badirin din nan shine jahilat ma'ana jahilat shukra ma'ishataha wasun jahilci gode ma watan rayuwar da Allah ya masu da ni'imomin da ya masu ibnu kasir shi kuma ya ce ay dagat wa kafara ni'matallahi fi ma al'amal fi ma al'amal wa umma bihi alaihim don haka wato sun butulci man ni'imar Allah sun yi dagawa da girman kai ga butulci sun butulci ma Allah cikin ni'imar da Allah ya masu minar arzaki na arzukan da Allah ya basu daban-daban to shine ma'ana badirin ma'isha ta hadin wato shine sun butulci ma Allah sun yi girman kai sun yi dagawa daga godi ma Allah da irin abin da Allah ya basu
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون
sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wa ma kana rabbuka to tunda Allah madaukin sarki ya faɗi cewa al'ummomin da aka yi idan suka kafirce Allah yana azabtar da su wa yana halakar da su wa wato shine sai ya zama al'umma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama su ne kawai Allah ya ma wannan jinkiri din wannan kuma sun same shi ne albarkashi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama shi yasa kaga ko suka su kafiran Makka da suke tayin izgili da rashin kunya da girman kai suna faɗin maganganun masu munin gaske to ƙarshe hamma wani izgili sun ga ce kai Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samai aw tunabi azabin alim suka ce wai Allah in dai har wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yana kanta musu gaskiya ne to wai Allah ya yi musu ruwan duwatsu na daga sama da azaba sannan kuma ko kuma Allah ya kawo musu ta irin azaba mai tsanani mai radadi subhanallah to shine sai Allah ya ce musu ai ko alama manzo Allah kuma kana Allah liyu'adhibuhum wa anta fihim ai Allah ba zai musu azaba manzo Allah tunda dai kana cikin su tunda annabi na ciki annabi rahama ne kuma kaga da rahama da azaba ai ba su hadauri guda to tunda manzo Allah yana cikin su to ba za a yi azaba ba sallatu shi yasa albarkan manzo Allah ne ya zama dukkanin al'ummar da sun haka bata abubuwan da suke yi da ana halakar da su wa to al'ummar da manzo Allah kuma akwai masu yi da shi ma zaka ga wasu al'umma annabi shu'aibu akan tauye ma'auni an halakar da su bayan kafirin suna tauye ma'auni na tiya haka ga masu halka sakai misali sai zama in za a auna maka in za a sayan ma a sa ba karama in sai za a sa ma babba in sakeli ne shi ma wanda ake auna na nauyi shi ma haka sai dai haka Allah ya halakar da su wa to ai kuma ina gani ana yi da yanzu ku to ka gani wadansu al'umma za ka ga akan saboda laifin luwadi mutanen annabi lubi misali aka halakar da su shi ma haka shi nan laifuka da suna nan da yawa birji wanda an kafi sai kai su ko wani annabi laifi kaza da yayi to al'umma manzo Allah da sun tattaro su gaba da sun tara amma albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to sai Allah ya jinkiri ba za a halakar da duk halakar baki daya ba don haka sai dai Allah ya kale mutane an ba su jinkiri kuma hilal kafirina amhilhum ruwaida daka jinkiri ne Allah yake to shine sai Allah madaukin sarki yace to kuma wadancan da an ka halakar ba zalunta su ne Allah ya ba sai Allah ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura ubangijin ka bai kasance mai halakar da gari ba ko alƙarya ba hatta yab'atha fi ummiha rasula har sai ya aika manzo a cikin babba wanda a shugaba daga cikin garin nasu din wanda yake shi wannan rasulan kuma manzon ya talu alaihim wanda yake yana karantawa gare su ayatuna ya karanta musu ayoyin mu don su yi imani da Allah su san mu mun ka aika shi su san Allah madauki sarki shi ya cancanta ya zama wajibi a bauta ma to da haka shi yasa sai Allah ya ce wa ma kunna mu walikal qura ba mu kasance masu halakar da alƙarya ba illa wa ahluha zalimuna face sai mutanen garin su zama azzalumai ma'ana sai sun zama kafirai kine inna shirka la zulmun azim to shine nan Allah yake cewa ma kana rabbuka mulkul ahta ya fi ummi harasula sai ya aika manzo a cikin gare aka ce ummi kalma ummu an san fassara shi dai uwa ake nufi sai aka ce ta fi ummi ha to su malamai suka ce garin makashi ake nufi da wannan ummi ha din saboda garin makashi a uwa uwayen duk garuruwan ga duniya baki daya shine uwa kuma duk duniya shi a farko inna awwala baitin wada al-nasi lalladhi bi bakkata saboda wannan ka'aba da shi aka fara gina wa duniya gaba ɗaya to da haka shi yasa sai ya zama garin makka sai ya zama shine watan ummul qura gaba ɗaya wasu malamai kuma sun ga ce in ma an ka dauki cewa ba sai garin makka da ake nufi ba in ana nufin sauran al'ummomin da suka gabata ne to Allah madaukin sarki watan baya halakar da su sai ya aika wani annabi sai a kalli garin da yake ko ina girma cikin yankin to garin da yake zama babba to ciki ne Allah ka yi kuwa ne saboda shi Allah bai taba yi kuwa ne bai kauye ba duk din birni aka yi kuwa sai wayo aka yi kuwa saboda haka shi yasa duk annabawan da aka yi baki daya to sai min ahadul qura Allah ya ce sai wadanda musu ki mutanen gari ba a taba yi ko annabi daga wani kauye ba sai dai an kalli garin da yake ko wani girma cikin yankin sai Allah ya aika shi annabi cikin wannan gari din kuma ba taba yi ko annabi mace ba duk sai maza ne ake aikowa duk maza ne kawai su sai da Maryam da zaka ji ana magana mahaifin annabi Isa da kaga duk matsayin su waliye ne su ba annabawa bane to saboda haka shine sai Allah ya ce sai ya aika manzo daga cikin wannan garin wanda yake shine babba daga cikin garuwa din sannan kuma sai Allah ya ce bai halakar da su watan garin sai sun zama sun zalunci kansu da yin shirka irin waɗannan ayoyin suna nan da yawa irin su wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ma kunna mu kasance masu azabtar da mutane ba sai mu aika musu annabi saboda in ba ai haka nan ba ai mutanen kaga cewa zasu ba a musu adalci ba sai kaga suna da hujjar zasu hudin sun ka zo lahira sai su ga mu ubangiji madaukin sarki to ai Allah don baka yi kuma da annabi ai inda ka yi kuma da annabi yazo ya faɗa mana a zo a fasa maka ai da mun imani to sai Allah ya aika annabi da shi kenan kaga mu ta zo lahira bai da hujjar da zai kawo ba to kuma da irin wannan ayoyin ne malamai suke cewa to kaga yanzu kenan Allah ya ce bai halakar da mutanen gari sai ya aika musu annabi sai su kun sun ka kafice mashi to misali da ake tantance ko ce wani lokaci da maganganu game da iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai aka ce to in an ka ce wai su suna wuta to wai wani annabi ne Allah ya kuma sun kafe ce mai halal Allah ya sa su wuta kaga ba wani annabi wanda Allah ya kuma sun kafe ce mashi shi manzo Allah shine garin makka ba ta bai ko annabi ba gaba ɗaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta bai kuma su annabi ba shi yasa kaji Allah cewa lichun zira qauman ma unzira aba u ba gafiruna don kawo mutane waɗanda su ko uwayensu ba ta bai ko annabi ba su ya samu ka aiko ka to kaga garin ba ta bai ko annabi ba gaba ɗaya ba shi manzo Allah shine annabi kuma shi sai sayyidina Abdullahi baban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu kami a hayya manzo Allah ko gani ne ba bai ba to balle ba a ce kila ya mai wa'azi ya kafe shi shi sa Allah sa shi wuta eh aka dawo ga mahaifiya yana shekara 8 kuma tare da su ita ba ba fara mashi wahayi balle ko shi ma a ce a ai ko shi ita kafe shi ne tayi ba to ina ga samu hujja kina to irin waɗannan ayoyin malamai suka ce duk wani hadisi da zaka kawo to ya ci karo da irin waɗannan ayoyin waɗanda Allah ya ce bai azabai halakar da al'umma bai musu azaba sai in yayi ko annabi sun kafe shi sannan saboda ka suka ce iyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi wanda Allah ya aika musu sun kafe shi mushi balle ko Allah ya musu wannan aiki subhanallahi Allah kiyaye ah saboda haka shine Allah kina
wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi ayru wa raqa أفلا تعقلون
إن شاء الله منو كين سلكي يشجع بدأ شيء وما أوتيتم عندكم يشجع وما أوتيتم من شيء دك أبن دا أنك بقى كونه وانه أب نلا يو الدنيا تسي الله شيء فما تا أول حياة الدنيا تودن جن داتي نه هو نلا يو الدنيا كوي وزينة توها دكما كأواتي إت الدنيا ده لكن يا تما تعون بها سومو تنيزا سجدة داتي نه وانه أبن ثم يفنى sannan sai ya kare kuma shikenan ya gama amma wa ma inda Allah abinda a wajen Allah na sakamako da lada na ayyuka na alkhairi sai Allah ce khairun shine mafi zama alkhairi bisa ga abinda za a mutun na duniya din wa abqa kuma shine mafi wanzuwa a wajen Allah saboda ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baki duk abinda yake a wajen jama'a to karewa yake amma na ubangiji shi wanzuwa ne har abada bai karewa to shi yasa sai Allah ya ce to na wajen ubangiji shine mafi wanzuwa sai Allah ya ce afala taqiluna me yasa ba za ku yi hankali ku gano haka da din ba don haka shine Allah ya faɗa cewa duk abin da anka bako na duniya to dan jin daɗi ne dan kada da kuma kawai duniya yanzu kana iya duba ka gani yawanci duk wanda za a ba kuɗi ya zan babban mai kuɗi sosai in dai ba gano sai tun yana dan karami ba to sai ka isko ko da zai samu kuɗin nan kalamci ya kai shekara ta kai 40 sannan ya kuɗin nan amma da waya dai misali dai in ba gano sai mutum yana dan yaro matashi cikin sharbi ne shekara 20 din nan a ce ya zama sharbi mai kuɗi sosai da gaske sai an dan shekaru to yanzu in yayi 40 so lana wake ne ga duniya kaga in zai shekaru kila ya ƙara shekara 30-70 kenan kaga ya wuce labin yayi 40 ya samu kuɗi amma wannan lokacin zai kekiro da wani kallon aiki wanda ba gini ne zai na gina addini ba misali a ce zai gina gida ne kila makaranta masallaci da wurin aiki na addini ba shi wannan kasan ko da an gina ko da ya wuce ne wurin zai cigaba da aiki ana cigaba da bashi lada tai amma gida ne zai tafara wa na zama ne nashi shi wanda za a gina gida a kashi kuɗi har na wuce hankali wanda ginin da ko kakanni ne jikoki ne ma sai da kai ko ɗaya jikoki ne sai sun bashi saboda amincin da za a yi musu kuma shekara ta 30 sun kare gina duniya za a yi wannan gidan kila kame a gama gina ma a dan samu shekara kusan ko hudu ko biyu ana yi ne ma sannan a zo a shigai kaga yan shekaru take to kuma cikin 70 din nan kame ya cika 30 din wanda zai kai ajalin wasu shekaru waɗanda su waɗannan kuɗin ba ma zaɗin su yake ji ba kawai da shi dai ga yanin dai ne yana lagu da su don ba ya jin daɗin su ba saboda su shekaru akwai yanayin lokaci za ka cimma na shekaru wanda duk wani abun da da kana jin daɗin wannan abun to ga yanzu na shi yana raguwa gare ka ba ka ji ne kware ko ka ci in abinci ne wanda za ka ci akwai sadda za a kaiwa na level ɗinka na wasu shekaru wanda ko ka ci shin ba ka jin kana daɗi da haka ji gaishe a wancan lokacin in abu ne na hawa mota mai kyau mai tsada wanda za ka to kana jin daɗi da ita to akwai shekaru da za ka ko ka haɓa ka jin daɗin ya ka dai a ce ga ka can ka wuce amma dai kai dai kana da ciki ne ka kaya kai ka gajin ta to haka rayuwar take to kaga ashe kenan duk abinda za a ba ashe kenan dai dan takaitacce ne kenan inda haka amma idan har ya zama an samu din amma an kai aiki na Allah da shi ya to wannan kan amore mai shi yasa kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wani hadisi cewa duk aikin mutum gaba ɗaya da ya zaran yana su mutum to duk ayyuka ne sun yanke baki daya yace in banda abu guda uku kawai yace shine sarƙa mai gudana kila ginin da za a yi sai Allah ya taimake shi zai gina gida amma ya gama da masallaci wurin to kaga an samu sauki ko da ya wuce da bai duniyar dai masallaci nan duk wanda zai tawaye sallah wurin sai a rubuta mashi lada ciki sanadiyar shi ya gina wurin ko kuma makaranta ce wurin misali an ka gina ko islamiyya ko ta masu karatun allo ko ta karatu ne tafi ko dai wani ide ne wanda yake da addini wurin shi ma duk sanda an ka karanta in na karatu ne duk sanda za a faɗi alif daya wurin nan sai an bashi lada saboda shi ya gina wurin kaga wannan ne ba a yi hasala ta ba ko da an yi ginin kuma ko nan an kashe wannan ne an kashe su inda aka ce riba ne shi Allah ya ga sallahal malulluka masu zaidi in ka kashe mai miliyan guda nan wurin da in Allah ta shi lunki zai baka ma ba iyaka to saboda haka shi yasa sai ya zama in dai nace dadin duniya ne sai Allah ce kawai duniya ne ce ko da kawarta kuma kawai zaka isko ayata kare dukka tun zaka duniya da dukkan aka bi da ita to ai sai ka isko misali in ka zo banda ga kayan da aka samu na sutura na jiki duk kawa ne gaba daya shi kai ne garuruwan duk kawa ne kuma sai ka isko an tanfara kwalta dalla wata kike cikin daji da ratsa ta hi daji kurun ma kun ba gaban gaba an gyara duniya ka shigo gari ka isko dushi ma an game shi haka nan kwalta ko ina sannan kuma ga wuta ko ina haske da sauran abubuwa ruwa da sauran abubuwa da wanda suke da jin dadin rayuwa kaga duk an gyara kasa ta yi ado to amma karshe kuma da an waye gari kuma lokaci guda da mun gusa kwato sai asiya wannan duk abin da aka yi shikenan sai Allah ya sa mu cika da imani to shi yasa Allah ya ce don haka wata dan jin dadi ne dan kadan na duniya kuma da kawar duniya din amma wanda a wajen Allah to wannan shine wata mafi gonzuwa shi yasa wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya ce ita lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce mafi gonzuwa ga abin da Allah zai ba mata Allah ya sanya daga cikin ayyukan mun alkhairi ya karba mana
أَفَمَنْ وَعَدَنَا وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ
تُسِي اللَّهُ مَدْوَكِنْ سَلْكِي زي أَعْلَى بُقَى مُنَا مِسَالِي yake ce mana cewa afaman wa'adnahu wa'adan hasana yanzu wanda muka yi ma alƙawari kuma alƙawari kikkiawa mai kyau wa huwa laqihi kuma zai haɗu da wannan alƙawarin shine aljanna shin zai yi daidai kamar matta'anahu kamar wanda muka ji daɗi shi kuma kamar wanda yake muka ji daɗi daɗi anan duniya shine matta'anahu muka ji daɗi daɗi mata alhayatid duniya jin daɗi na rayuwar duniya zai yi daidai da shi ya kai zulu an qalibin kuma sai wannan jin dadi ya goshi dan take dan cikin din sakaci lokaci kuma ma kai ko tun kana tsara da an kai ka an ka baka duke ka zama mai jin dadin to ai ba ai koyo tun da shekara nawa zakai ka wuce ai ka kamar ce an yi wasu canza sun ha gaba da su karu na ayensu masu adalin duke wanda zama kai nan gaba ga kissar shi wanda ko mabudan su to su tudin shi din a jiya ya ishi kusan mutun nawa dauka mabudan kullum kullun dai su to su tudin shi na aje dukiya su kadai sai an tare jama'a da yawa sannan za su dauke su to amma ina yake kada ko ba yashi ba in mace da Allah yake ba malaman shalkuran ba ban ma sana yin shi ne to saboda haka shi yasa in ma tun ran da ka tauri ne da duke da arzikin ka zakare to har yanzu duk abun guda ne za a yi ka ba yawa so annabi nuhu alaihi salatu wassalam an shekaru da yawa shekara 1000 da wani abu shekarun wa'azi ne shekara 950 na wa'azi ne ba da shekarun shi na rayuwar duniya 1000 da wani abu an kai amma yanzu kai ka ba yashi ba in mace da Allah yake ba malaman shalkuran ba ma sana yin shi to wallahi kai mai sabon ko tamanin to kaga ashe har yanzu dai ana nan din kore da ka to kore abin ka to zuwa duniya din to shine sai Allah madaukakin sarki yace don haka zai yi daidai da wanda mun ka ba wannan sannan huwa thumma huwa sannan shi wannan wanda mun ka ji daɗi da wanda yake kafiri din yawmal qiyamah ran tashi alqiyama min almuhdarina yana daga cikin wadanda za a azabtawa shine ma'ana yana cikin wanda za a halartawa da su cikin azaba za su yi daidai da wancan wanda amma ibanu za su aljanna tambaya ce Allah yake yi wanda amsa ta kaga ba za su yi daidai ba to shine zaka ga cewa kamar yanda Ibn Abbas radiyallahu anhu yace ita wannan aya din ta sabka ne ga sayyidina Hamza bin Abdul Muttalib da kuma Abu Jahal bin Hisham wai ma'ana shine wai sayyidina Hamza da ammumini mai imani mai aiki na kware zai yi daidai da shi da Abu Jahal kaga ba za su yi daidai ba to haka Imam Al-Qurtubi da Imam Tabari da su ha kawo sannan haka nan shi Imam Tabari daga Imam Mujahid shi kuma shi ya kafa kadin cewa sayyidina Hamza ne ake misali da shi ya da shi da Abu Jahal wasu kuma kamar yadda shi Mujahid har yanzu yace a ita wannan ayat din gurgurbe ce ta sauka ne tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Jahal bin Hisham ne daga nan shi wannan da ake cewa wanda Allah ya ma alƙawari kikkiawa din kuma zai hadu da alƙawari na manzo Allah yake da shi sallallahu alaihi wasallama yace shi kuma wancan din da ake magana mai wucin shi kuma Abu Jahal yake da shi wurin ne wannan haka Imam Al-Qurtubi da Imam Tabari suka kawo wasu kuma suka ce a kamar yadda Muhammad ibn Ka'ab yace ta sauka ne cikin sayyidina Hamza da sayyidina Ali da Abu Jahal da Umar ibn Al-Walid kaga sayyidina Hamza sayyidina Ali musulmi kenan Abu Jahal shi kuma da Umar din kaga su kuma wanda ba musulmi ba kenan to sai aka ce gare su da wannan aya din ta sauka Imam Siddiq kuma yace ta sauka ne cikin sayyidina Ammar da kuma Walid ibn Mughira Ammar bin Yasir wanda ne daga cikin sahabbai talakawa waɗanda kuma suke da ƙarfin imani kware da gaske to aka ce ta sauka ne gare su shi kuma Walid bin Mughira wato wani daga cikin manyan kafiran na Makka din kuma mai kuɗi ne wanda shine yake cewa manzo Allah sallama to ai shi bai jira annabcin nan gaskiya ne da manzo Allah ba wai inda annabun nan gaskiya ne da shi za a ba wai saboda yayi annabi kuɗi kuma yayi shekaru ya ka huci ya huta ta shi na cewa shi addiriya ba annabcin nan subhanallah to wannan Walid bin Mughira shine sai aka ce ta sauka gare shi ne a cikin shi ne da shi da wato sayyidina Ammar bin Yasir sannan haka Imam al-Qudsi ya kawo din sannan kuma akwai Imam al-Qushayri shi kuma yace kai magana dai mafi inganci ta sauka da cikin kowane kafiri da mumini baki dai zuwa game gaba dai don haka ma'ana ana bada misali ne tsakanin musulmi mai imani mai aiki na kware da kuma kafiri wanda yake bai da ayyuka na kware to sai aka ce daddai shine ake magana in ta game kowa da kowa dama malamai suna cewa ko sai ita aya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi suna cewa ana lura ne da watan ita aya din ba dalilin sabkar take a kallo ba a game wanda sai dai tunda zai misali sai a ce aya ta sauka lokacin sahabbai an ce su yi sallah to kai sai ka ce ai kai barakai ake wanda sahabbai ne kaga labari ne kake yi sadiki ko kuma kace azumi na an kace aya da sahabbai an kace da kai ma gaban ka sauka da Qur'ani barakai ake wanda su ake kaga ana lura ne da lafazin ayan ne watan ana lura da lafazin ta ne eh ba ainihin dalilin saukar ta ce ba to shine da kan ga kowanne nan dai so shiga daga ciki
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
وسي الله مدعوكي سركي يتي كأنبتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم كأنبتا مسويران الدى يناديهم زاء كلاو سوط النانكاتر فيقول سي الله مدعوكي سركي يتي مسو aina shurakaiyal ladina ina wadannan abukan tarayyar tawa alladina wadannan dinan kuntum taz'umuna wadanda kuka riyawa kuna cewa ai su allola ne su ma abun bota bane to ina suke yanzu
alladina qalihimul qawl rabbana أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون
تسي الله مدعوكين سلكي يتي باين هكا واتوسوني الذين قال الذينكم تشيني باين الله مدعوكين سلكي يفتشي bayan an tabbatar musu an kira su cewa to ina wadannan abukan tarayyar nasu din suke to shine qalal ladina sai wadannan su ce alladina haqqa alaihimul qawl wadannan wanda kalma ta yin azaba ta tabbata gare su sai su ce rabbana ya ubangijin mu ana su kafiran kenan shugabannin sai su ce ya ubangijin mu haula alladina aga waina wadancan su ne wadanda mun kabatar manyan ne ka magana nan wurin suna magana ne ga watan su ainihin manyan ne ka magana bisa ga kananan suna cewa ya Allah waɗancan kananan su ne waɗanda mun ka fatar da su ba amma fa a gawaina mun fatar da su ne kama gawaina kamar yadda mun ka bace din amma yanzu ubangiji tabarra ana ilaika mun ku fata mu yanzu mun dawo muna wajen kai ubangiji wani can tashi a kiyama din kaga ina magana tuwa sallahira ba tuwa can nan duniya ne aka gyalawa an aka gyala shi kenan amma can lahira kan to in ba riga an ka gyara tun daga duniya ba to ba za gyaran ba zan yi ba Allah ya kiyaye mu to shine su tabarra ala ilaika ya ubangiji mun kubata muka mun dawo zuwa gare ka ma kanu iyana ya abuduna wadannan mutane wanda ka sani mu ba mu sun ka bauta ba wai sai su rika ce ma wato ubangiji madaukin sarki wadancan da annabiyan nasu tunda an ce manyan ne ka magana dama wai wadancan kananan da suka yi musu biyayya wajen wadannan yin katuci din sai su ce ubangiji ai ba mu sun ka bauta ma wadannan mutane ba mu sun ka bauta ba ma kanu iyana ya abuduna mu ba mu sun ka sace suna bauta ba
وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون
تو باين أن يحكى to shine sai Allah madaukin sarki yace wa qila da usuraka akum daga sai a ce musu to yanzu ku kirawo su waɗannan abokan tarayya taku waɗannan gumakan da kuke bauta madin ku kirawo su fada awun sai su kira su amma falam yastajibu lahum ba za su karba musu ba wara awul azaba Allah ce lalle ranan za su ga azaba ko kuma sun ga azaba law annahum kanu yahsaduna za su yi burin dade a ce sun kasance sun zama shiryu can duniya za su zo suna burin ina dai ma a ce sun zama shiryu sun zama kware a can duniya din to don haka karshe dai amma sai ya zama dai duka waɗannan abun da su tattaunawa din duk dai ba zai yi tasiri ba saboda duk abun da za su faɗa wurin to hujja ce wanda yake ba za su yi aiki wurin ba dama Allah madaukaki ya aiko annabawan ne domin wata a kiyaye domin a gyara tunan duniya din to kuma sun kare su annabawan ba su yadda da su ba sun kai musu butulci to karshe shi yasa sai ubangiji madaukakin sarki shi kuma idan ya kama su a lahira to ba zai musu sauci ba za ya azabtar da su kuma sannan duk hanzarin za su kawo ba za a karba ba eh fala yusan lahum fa ya'tazuna ba za a ba su izinin za su kawo wani hanzarin za su kare kansu gare shi ba to dake wannan dan bayani wurin mai tsawo ga ayat amma sai dai mu kwana sai gobe in mun dawo sai mu tura insha Allah daka muna fata inda muke daidai Allah karba muna kurakuran mu kuma Allah ya yafi muna Allah ya fitar da mu daidai ba mu yi gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna fatan wannan wata da muke fuskanta Allah ya shiga da mu lafiya kuma muna roƙon Allah dukkan ibadun da zamu gabatar a ciki muna roƙon Allah ya karba muna dukkanin kuma addu'o'in da zamu yi ta roƙon Allah ya ci muna roƙon Allah ya karba muna Allah ya biya mu da dukkan buƙatun mu na sai baki daya da sauran dukkan jama'a suka taru wannan karatu muna roƙon Allah ya tara mu gaba daya a gaban manzo Allah sallama muna roƙon Allah kuma dukkan wanda suka zo a wannan wuri Allah ya biya mu da kowa buƙatun shi na sai da wanda suka takawa sarkoki suna neman addu'o'i akan buƙatun su daban-daban duka dai Allah ya san buƙatun ta kowa Allah ya biya mu da kowa buƙatun nashi masu neman addu'a ga marasa lafiyan su na gidajen asibiti Allah ya ba su lafiya ko kuma Allah ya kara musu lafiya masu neman addu'a ga marigayan da suka rasu Allah ya gafarta musu cikin su ko kuma ya sa mu cika da imani masu neman addu'a ga kasuwancin su da kuma harkar manoman mu da kuma sauran ma'aikatan mu da sauran dukkanin masu ayyuka daban-daban duka muna addu'a Allah ya ma kowa jagora Allah ya sanya mu kowa albarka cikin bukatun shi baki daya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah ya karbi dukkan ibadun zamu gabatarwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah ya sanya mu daga cikin wanda yake yautawa wanda zai yauta da cikin wannan wata din albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah dukkan abin da ya sananta gare mu Allah ya yi mana Allah ya kawo mana natsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya yi mana dukkan musibar da ta adami a ruwan musulmin duniya baki daya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين